نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا أنقوا أن من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma na masallacin cikin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya a wannan yammaci irin wannan kunutu tana da asali a shari'a to kunutun da suke da asali a shari'a in an ce asali wanda suke da madogara cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa wannan shine za a ce yake da asali to kunutun da suke da asali a shari'a guda biyu ne na farko kunutu a sallar wutiri wato a lokacin da aka yi wutiri a yi kunutu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da jikansa al-hasan bin ali kunutu da zai na yi a wutiri to kaga wannan kunutu da ake a wutiri a lokacin da aka kare sallar dare yana da asali daga sunna ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan na farko ke kunutu na biyu wanda shi ma yana da asali shine kunutu da ake yi a sallolin farilla saboda wani abu da ya faru na jarrabawa ko bala'i cikin al'umma ake fatan Ubangiji ya kawo taimako ya yaye matsanancin yanayi to wannan kunutun shi ma yana da asali a shari'a hadisai ingantattu sun tabbatar da haka din domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauki kimanin wata guda yana kunutu ma wasu kabilu na larabawa yana kausasa harshe wajen yi musu addu'a sakamakon kashe masa zara in an sauke alqur'ani naga masallatan haramin makka da madina suna irin wannan domin su tarawih din su in sun zo sauka suke daga farkon ramadana zuwa karshen sa in an dauko tun daga farkon suratul baqara sai an dangana da nasi to sai zamanto a goman ƙarshe suna yin sauka. To idan suka yi sauka suna yin kunutu. Kunutun kuma zaka tarar a shafa'i ake yin ta, ba a wutiri ba, tunda shi wutiri in an zo galibi kulhuwa ake karanta ba, kamar yadda sunna ta tabbatar. To shi kuma tsayuwar dare da suke yi suna sauke Qur'ani. To a Makka suna wannan kunutun, a Madina suna yi, da yawa daga cikin malamai suna ga halaccin haka, wasu kuma suna ga tunda ba shi da asali a aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a yi ba. To amma wannan mas'ala ce wacce za a iya cewa khilafiya, wanda malamai suna da fahimta guda biyu, ba za a kausasa harshe a kai ba. Wannan kunutu na uku kenan. Kunutu na hudu kuma shine wanda ake yi a sallar asuba. Hadisan da suka yi bayaninsa ba su inganta ba, raunana ne. Akwai hadisi ingantacce wanda aka samo daga Abu Malik al-Ashja'i, yake tambayan mahaifinsa cewa ya abati qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa khalfa abi bakrin wa umara wa uthmana wa ali radiyallahu anhum afakanu yaqnutuna fil fajr, yake tambayan mahaifinsa, yace kai salla a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu Malik al-Ashja'i yake tambayan mahaifinsa, yace kai salla a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayan sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman da sayyidina Ali, shin sun kasance suna yin al-qunutu a sallar asubahi? Mahaifin nasa sai ya ce ai bunayya muhdathun, yace a ya dan dana, kirkirarren abu ne yin kunutu a sallar asuba. Ma'ana Annabi bai yi ba, Abubakar, Umar, Uthman, Ali, Allah yarda da su, duk basu yi ba. Wannan hadisi Abu Dauda ya fidda shi cikin sunan dinsa, Imam Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Maja, Ahmad, duk sun fitar cikin littattafan hadisansu. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, babban malamin hadisi, ya inganta hadisin cikin Al-Irwa'ul Ghalil. To saboda haka yin kunutu a sallar asuba ba shi da asali wanda yake ingantacce a karantarwar sunna. To waɗannan su ne kunutu guda hudu, wanda ya zo bayan waɗannan kirkirarren abu ne. Kenan yanzu tambayar da aka yi jiya dangane da kunutu da wanda mai tambaya ya ga limaminsu ya yi, wannan kirkirarren abu ne, bid'a ce, babu ita a shari'a, batta da asali a shari'a. Kuma mun yi bayani cewar duk abin da aka kirkiro shi aka shigo da shi cikin addini don a bauta wa Ubangiji da shi, Ubangiji baya karɓan wannan abu. Hadisi ne ingantacce da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu, wanda aka samo daga ummuna Aisha Allah da ita, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, duk wanda ya aikata wani aiki babu umurninmu a cikin wannan aikin, to fa wannan aikin an mayar masa da kayansa. Saboda haka mutane mu guji aikata abin da ba mu san hukuncinsa a shari'a ba, domin za mu yi shishige wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ta kai mu ga wuce gona da iri. Mai ahalari yana cewa la hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi, ba shi halatta ga musulmi baligi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki. Saboda haka liman da ya yi muku kunutu a shafa'i, wannan aiki ne wanda yake kirkirarre, saboda haka a guje shi, domin ba za a samu lada ba, kuma kofa ce daga cikin kofofi na shedan da yake budewa al'umma. Allah ya tsiratar da mu. Ci gaba da tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma. A jiya an karanta mana aya ta 34 daga sura ta biyu wato suratul baqara a sake karanta ta alaram
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin.
Wannan ayar mun fara bayanin ta ajiya sai kuma lokaci ya kure mana ba mu samu mun kai ga gaci ba. Allah madaukakin sarki bayan halittar annabi Adam alaihi salam yake cewa wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama ka ambata ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayin da muka cewa malaiku usjudu li adam ku yi sujjada wa annabi Adam. Wannan gabar mun yi bayani takaitacce akan ta ajiya. Sujjada ma'anarta a gurin Larabawa shine kaskantar da kai da dankwafar da kai, shine ma'anar sujjada. To a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labari cewar ya yi umurni wa mala'ikunsa da su yi sujjada wa annabi Adam alaihi salam. Malamai suka ce wannan yana nuna maka falalar annabi Adam da ƴaƴansa akan mala'iku, wasu daga cikin malamai, tunda har Allah madaukakin sarki ya musu umurni su yi sujjada annabi Adam, wannan na nuna falalarsa akan su, musamman shi annabi Adam a matsayinsa na annabin Allah da sauran ƴaƴansa annabawa suna da kima da matsayi gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan yasa ya bada wannan umurni wa mala'ikunsa da su yi sujjada ma wannan annabi nasa. Wace hikima ce ta sa Ubangiji ya yi umurni wa mala'ikunsa da su yi sujjada wa annabi Adam alaihi salam? Jiya mun ambaci sashe na hikima ɗin. Abinda muka yi bayani jiya, idan za a tuna, Allah maɗaukakin sarki yana so ya nuna wa mala'ikunsa kan cewar ibadun halittunsa ba za su kare shi da komai ba, domin a lokacin da ya bijiro musu cewar shi zai sanya kalifansa a ban ƙasa, su mala'iku martanin da suka mayar shine shin yanzu Ubangiji zai sanya waɗanda za su zo su yi ɓarna a ban ƙasa su zubda jini, alhali su mala'iku suna tasbihi wa Ubangiji kuma suna tsarkake shi. Kaga tasbihi da tsarkake Ubangiji, waɗannan duka ibadu ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To Ubangiji ya nuna musu cewar ibadar halittunsa ba za su kare shi da komai ba, wannan yasa ya yi umurni gare su da su yi sujjadawa annabi Adam alaihi salam. Wannan hikima ta farko kenan cikin hikimomi da suka sanya Ubangiji ya bada wannan umurni wa waɗannan halittu nasa mala'iku da su yi sujjadawa annabi Adam. Hikima ta biyu da wasu daga cikin malamai suka ambata, suka ce tunda mala'iku kamar suna ganin halittar da Ubangiji zai sanya a ban ƙasa ƙasƙantacciya ce, wulaƙantacciya ce, dube da martanin da suka mayarwa Ubangiji, to Ubangiji sai ya yi nufin ya nuna musu ƙimar wannan halittar a gurinsa, shi yasa da ya halicce ta ya musu umurni su yi ma wannan halittar sujjada. Tunda su bayanin da suka mayarwa Ubangiji shine yanzu zai sanya halittar da za ta zo tana zubda jini tana ɓarna, kaga kamar suna ga halitta ce makaskanciya. Tunda mai zubda jini maɗaukakin mutum ai ba zai zubda jini ba, maɗaukakin mutum ba zai ɓarna a ban ƙasa ba. In kaga mutum na zubda jini to makaskanci ne, ko da mutane na ganinsa maɗaukaki amma a gurin Allah makaskanci ne. In kaga mutum na aikata ayyukan saɓo, musamman manya-manyan ayyuka na saƙo, to makaskanci ne gurin Ubangiji. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan ya nuna ma mala'ikunsa alaihimus salam kimar wannan halitta kuma ya nuna musu cewar madaukakiyar halitta ce ba makaskanciya ba shi yasa bayan halittar ta ya umurci waɗannan mala'iku nasa alaihimus salam da su yi sujjadawa wannan halitta don ya nuna girman halittan a gurin sa hikima ta uku da malamai suka ambata da ta sanya ubangiji yayi umurni wa mala'iku da su yi sujjadawa wannan halitta da yayi subhanahu wa ta'ala suka ce dan ya musu horo yayi horo wa mala'ikun na martanin da suka mayar cewa ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima shin zaka sanya abin kasa wanda zai barna ya zubda jini to dan ubangiji ya musu hukuma bisa ga wannan magana tasu shi yasa da ya halicci annabi adam alaihi salam yayi umurni wa mala'ikun nan da su yi sujjada gare shi to anan Allah madaukakin sarki ya ce fasajadu mala'iku duk sai suka fadi suka yi sujjada to ta irin sujjada suka ya siffar sujjada ta su take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umurce ni in yi sujjada akan kasusuwa guda bakwai ya nuna goshinsa tare da hanci wannan na farko ke sai tafukan hannunsa guda biyu goshi tare da hanci daya ga tafukan hannuwa guda biyu an samu uku kenan ga gwiwowi guda biyu an samu biyar ga yatsun kafafu guda biyu an samu bakwai to akan waɗannan kasusuwa ko gabbai guda bakwai annabi ya ce Allah madaukakin sarki ya umurce shi yayi sujjada a kansu to wace irin sujjada mala'iku suka yi shin irin wannan da annabi ya ce an umurce shi yayi ko kuma wata sujjada ce daban ba irin wannan ba suka yi wa annabi adam alaihi salam gabanin wannan malamai ba su yi sabani ba sun yi ittifaki akan cewar sujjadar da mala'iku suka yi wa annabi adam ba ibada suka yi ga annabi adam saboda ba a bauta wa kowa sai Allah Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin alqur'ani ko umurnin da ya bayar shine in an tashi a masa ibada shi kadai
wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a وبل والدين احسانا
الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتكن لتافنسا اصول الثلاثه يتي فاركون عمرني ده الله مدوكاكين سركي يا فاراي ابان قسا شيني امسا عباده شي شي كدنسا cikin wannan aya da alaran ma karanta wa'budullaha kuma ku bauta wa Allah sannan farkon hani da Allah ya fara yi a ban kasa shine kar a yi shirka da shi ma'ana kar a bauta ma walinsa shine wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wannan shine farkon umurni da kuma farkon hani ku bauta wa Allah kar ku yi shirka da shi kenan wannan yana nuna ba a bauta wa wani banda Allah komin matsayin wannan wani sawa'un cikin mala'iku yake ko cikin annabawa da manzanni ko cikin waliyai na Allah ba a bautansa Allah shi kadai ake bautawa saboda Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a shi yasa malamai suka yi ittifaki kan cewar sujjadar nan da mala'iku suka yi wa annabi Adam alaihi salam ba sujjada bace ta bautansa a sun yi ne a matsayin cika umurnin ubangiji saboda ubangiji ne ya ba su umurni domin ba a bautawa kowa sai Allah shi kadansa shi yasa a hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi wanda aka samo daga Mu'adh dan Jabal Allah yarda da shi yake bada labari cewar kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ala himarin yace wata rana na kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan jaki fa qala li ya Mu'adh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mun ya kai Mu'adh atadri ma haqqul lahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allahi shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma menene haƙƙin bayi akan Allah Mu'adh ya ce qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai na ce Allah da manzansa su suka fi sani, shi bai sani ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haqqul lahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kar su yi shirka da shi ko kadan, ma'ana in sun tashi ibada shi kadai za su bauta wa kar su bauta wa wani tare da Allah. To kaga wannan sujjada da mala'ikun nan suka yi ba wai ibada bace suka yi wa Annabi Adam, saboda ba a ibada wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadansa. To yaya siffar sujjadar tasu take? Malamai suna da maganganu wajen fito da siffar sujjadar waɗannan bayin Allah mala'iku da Allah maɗaukakin sarki ya musu umarni su yi sujjada. Fassara ta farko da aka samu daga wasu daga cikin malamai na tafsiri, wanda su ne galibin malaman tafsiri, suka ce sujjadar da mala'iku suka yi Annabi Adam normal sujjada ce da ka sani, wacce za a ajiye goshi a ƙasa da hannaye da gwiwowi da ƙafafu, irinta ne mala'iku suka faɗi suka yi wa Annabi Adam alaihi salam. Wannan galibin malaman tafsiri wannan bayani suka yi dangane da sujjadar da mala'iku suka yi wa Annabi Adam alaihi salam, kuma suka faɗi hikimar da ta sa suka masa wannan sujjada ba wai don su bauta masa ba ne, a'a, hikimar ita ce don karrama shi da Ubangiji ya nufa su karrama shi. Sa'annan kuma a fito da ƙimarsa mala'iku suka yi wa Annabi Adam, shin ta keɓanta da Annabi Adam ne, ko kuma za a iya yi ma wani bayan Annabi Adam alaihi salam? Wasu malaman suka ce to ai an samu Annabi Yusuf alaihi salam iyayensa sun faɗi sun masa sujjada, kenan wannan yana nuna bai keɓanta da Annabi Adam alaihi salam ba, dube da cewa iyayen Annabi Yusuf sun faɗi sun masa sujjada.
Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum من البدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
توقعنا آيوي دعا لرمى ذكرا تامنا سنا بينا منا يدى iyayen Annabi Yusuf alaihi salam da kuma ƴan uwansa suka faɗi suka masa sujjada. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada, sai suka faɗi suna masu yi masa sujjada shi Annabi Yusuf alaihi salam. To su daga cikin malamai suka ce to gashi nan sun yi masa, sannan kuma ai an samu Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da muka karanta jiya raƙumi shi ma ya masa sujjada, sannan bishiyoyi sun yi wa Annabi sujjada, duwatsu sun yi wa Annabi sujjada. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana ɗan shekara 12, babbansa ya zo fita zai tafi kasuwanci yankin Sham. Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya son rabuwa da babbansa Abu Talib, sai ta maraice masa akan sai ya bi shi. Shi kuma yana ga Annabi ya yi ƙanƙanta ya ɗauke shi ɗan shekara 12, ya yi tafiyar kusan wata guda da shi, tun daga banin su je Sham su dawo suna kwashe wata guda. To ƙaramin yaro ɗan shekara 12 zai wahala sosai, bai so ya tafi da shi ba, amma baya son ɓacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan yasa ya ɗauki Annabi suka tafi. To lokacin da suka isa farkon mashigan Sham, sai suka haɗu da wani mai ibada da ake kiransa Bahira ko Buhaira, da dhamma wa ba'un ko da fata wa ba'un duk ya tabbata a littattafan sira da tarihi, wani mai ibada cikin masu ibada na Nasara. lokacin da mai ibadar nan ya hango su suna tahowa sai tashi ya kura musu ido har suka karaso sai ya zo ya kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana dan shekara 12 wannan kissar Imam Tirmidhi ya fidda ita cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce ya kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hadha rasulu rabbil alamin yab'athuhu Allah rahmatan lil alamin yace wannan manzon manzo ne na ubangijin talikai wato manzo na Allah kenan yab'athuhu Allah rahmatan lil alamin Allah madaukakin sarki zai aiko shi rahama ga mutan duniya gaba daya ko wama arsalnaka
wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin
Allah madaukakin sarki haka ya jaddada cikin alqur'ani bai aiko manzon Allah ba face ya zama rahama ga mutan duniya gaba daya to wannan mai ibada yace wannan da kuke gani zai zaman to rahama ga mutan duniya mutan makka da suke tare da annabi cikin su da babban sa yan kasuwa quraishawa su mun san mushrikai ne masu bautan gumaka sai suke mamakin wannan batu da ke fitowa daga bakin wannan mai ibada bahira sai suke tambayar sa ta yaya aka yi ka gane gashi yaro ne dan shekara 12 ya aka yi ka gane cewa zai zama manzo na ubangiji sannan kuma zai zama rahama ga mutan duniya ta yaya aka yi ka gane yace ai tunda kuka gangaro daga yankin makka babu wata bishiya da take ariyan nan face naga ta fadi tana masa sujjada babu wani dutse da yake ariyan nan face ya fadi yana masa sujjada kuma ba sa sujjada wa kowa sai annabi to shi yasa nace zai zama manzo na ubangijin talikai to wannan ya sa wasu daga cikin mutane sun tafi kan cewa wai za a iya yin sujjada wa annabawa to amma wannan ba zai zama dalili ba wannan ba zai zama dalili ba me yasa hadisin da muka karanta jiya shine dalili na farko kenan dalili na biyu hadisin Mu'adh dan Jabal Allah yarda da shi wanda Imam Hakim ya fidda hadisin cikin Mustadrak dinsa Imam Adh-Dhahabi ya yi ma Imam Hakim muwafaka wajen ingancin hadisin bayan Imam Hakim ya inganta hadisin Mu'adh dan Jabal ya je yankin Sham wata bukata ta kai shi da ya dawo ya shigo garin Madina yana zuwa gaban manzon Allah sai fadi yayi sujjada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Mu'adh menene wannan yace ya Rasulullah na je yankin Sham sai naga suna sujjadawa sarakunansu da masu ibadansu da malamansu shine naga kai ka fi cancanta a maka sujjada annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa Mu'adh la taf'al kar ka yi min sujjada inji annabi yace fa inni law amartu shay'an an yasjuda li shay'in la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da ni zan umurci wani abu yayi sujjada ma wani abu da na farko da zan fara yi wa umurni ita ce mace mata da ta yi sujjada wa mijinta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a bi halatta mutum yayi sujjada wa dan uwansa mutum ba sai dai yayi sujjada wa Allah na'am saboda haka ƴan uwa wannan dalili ne da yake nuna cewar bi halatta kai sujjada ma wani ba banda Allah subhanahu wa ta'ala yanzu hadisin da muka karanta jiya da raqumi ya fadi yayin sujjada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai sahabbansa cewa suka yi wannan raqumi ma ba shi da hankali ya san yayin sujjada wa annabi mu kuma mutane masu hankali ban masa sujjada ai ya rasulullah kamata mu fara masa sujjada annabi sai ya ce ma yasluhu li basharin an yasjuda li bashar ba shi cancanta ga dan adam yayi sujjada wa dan adam yace da zan umurci wani yayi sujjada ma wani da mata zan yi wa umurni ta yi sujjada wa mijinta sai dai bai cancanta ba wani yayi sujjada ma wani saboda haka ɗan uwa ba a sujjada wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadansa saboda ita sujjadar ibada ce da ake yi wa Allah madaukakin sarki to anan Allah madaukakin sarki yace fasajadu mala'iku sai suka fadi suka yi sujjada illa iblisa aba wanda yaki yayi wannan sujjadan shine iblisu iblisu shi kadai ne yaki yayi sujjadan duk mala'iku sun fadi sun yi sujjada amma kuma banda iblisu shine yayi taurin kai yaki yayi wannan sujjadar da aka umurce shi da ita illa iblisa aba sai iblis shi yaki kenan wannan yana nuna iblis yana cikin mala'iku tunda ana Allah ce iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa mun ce wa mala'iku ku yi sujjada wa annabi adam duk sai suka yi sujjada sai iblis ne kawai yaki kenan iblis yana cikin mala'iku yana cikin su na'am a lokacin yana cikin su daga baya ne ya fita Iblis yana cikin mala'iku ko ba ciki? Yana ciki? Zama ne kawo shi cikin shi. To, malamai suna da kauli guda biyu. Wasu suka ce Iblis yana cikin mala'iku. Saboda wannan ayar da Allah ya ce iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa an yi umurni wa mala'iku su yi sujjada sai suka fadi suka yi sujjada ga baki dayan su wanda yake yayi sujjadan kawai iblis a cikin su suka ce to saboda haka wannan ya nuna yana daga cikin mala'iku wasu malamai kuma suka ce a ba cikin mala'iku shi yana cikin aljanu akwai aya ta qur'ani iz qulna lil mala'ikati isjudu
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا
to wadannan ayoyi da alaran ma karanta ayar karshe da yake cewa in kullu lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min aljin yayin da muka yi umurni wa mala'iku su yi sujjada wa annabi adam duk sai suka yi sujjada banda iblis shi yake kana min aljin ya kasance daga cikin aljanna kenan baya cikin mala'iku alhasan albasri ya tafi da wannan fahimtar haka nan katada bunu da'amata sadusi shi ma ya tafi da fahimtar kan cewar iblis baya daga cikin jinsin mala'iku to yanzu amma anan gurin da Allah ya ce iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa me za a fadi wajen fassara ayar nan Allah yana magana ne kan mala'iku to akwai ka'ida ta larabci da suka bayyana malamai na biyun nan suka ce akwai istisna'i to gaciya kenan a larabci shi ake cewa istisna'i akwai muttasil akwai munfasil shi muttasil shine wanda aka togace shi zai zama yana daga cikin jinsin waɗanda ake magana a kansu watakil wasu ba lallai abun ya fito musu ba amma zan ba mu misali shi kuma munqati wanda aka togace shi ba lallai ya zama daga cikinsu ba muttasil kuma zai iya yiwuwa ya zama daga cikinsu bari mu ba mu misali aka ce ɗalibai duka sun zo da wuri banda Zaidu wannan yana nuna Zaidu yana daga cikin ɗalibai ko kuma ɗalibai sun tashi banda Zaidu wannan yana nuna Zaidu yana daga cikin ɗalibai wannan shine malaman larabci suke kiransa istisna'ul muntasil togaciya wanda yake gamamme wanda shi wanda aka togace jinsi ne na su waɗanda ake magana a kansu wataƙil wasu sun fahimta ko da wasu ba su fahimta ba to idan aka ce dalibai sun tashi banda jaki, kun gane bayanin jaki yana daga cikin jinsin dalibai, shine suka ce wannan shine togaci yayin kakke, saboda wanda aka togace baya daga cikin jinsin waɗanda ake magana akan su. Sabanin dalibai sun tashi banda Zaidu, to nan da aka ce wa iz qulna lil mala'ikati sujudu li adamu fasajadu, suka ce togaciya ce wacce take yankakke, saboda shi iblis baya daga cikin jinsin mala'iku, kamar yadda zaka ce dalibai sun tashi banda jaki, ai jaki baya cikin jinsin dalibai. To haka nan da Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati sujudu li adamu fasajadu illa iblisa, wannan togaciya ce yankakkiya, saboda iblis baya daga cikin jinsin mala'iku. An gane kwatancen, ko da dai ba a gane ba dai abun dai wata kiliya dan fito kadan, wallahu ta'ala a'lam. Ka'ida ce ta larabci galibi, sai wanda suka karanta larabci kana cewa istisna'i za su gane me ake nufi, kace muttasil ko munqati, abun zai fito fili. To amma galibin malaman tafsiri sun tafi kan cewa yana cikin mala'iku, Ibn Jarir at-Tabari a cikin tafsirinsa, haka nan kuma Ibn Abbas turjumanul Qur'an, babban masanin tafsirin Al-Qur'ani, haka nan sahabin annabi Abdullah ibn Mas'ud, waɗannan duk sun tafi kan cewar iblis yana cikin mala'iku. Amma tunda ya bijire ma umarnin Ubangiji Allah ya nisantar da shi, ya fidda shi daga cikinsu. To amma dai mu dai natijar da za mu je gare ta, shin yana cikin mala'iku ko baya cikin mala'iku, a nan dai ya bijire wa umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya ce illa iblisa aba, banda iblisu shine kawai yaki yayi wannan sujjada da Allah maɗaukakin sarki yayi umarni wa mala'iku su yi, wastakbara, sai yayi girman kai. Kenan dalilin da yasa iblisu bijire wa umarnin Ubangiji subhanahu wata'ala shine girman kai, shi yasa Allah ya ce wastakbara. Wannan yake nuna mana illar girman kai ɗan uwa, saboda shine farkon zunubin da aka fara saba wa Ubangiji da shi, dan gabanin nan ba a taɓa saba wa Ubangiji ba. Galibin malaman tafsiri haka suka ce, babu wani sako da aka taɓa yi wa Ubangiji gabanin wannan taurin kai da bijirewa da Iblis ya yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan zai nuna mana illar girman kai. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana menene ma'anar girman kai. Yace girman kai batarul haqqi wa ghamtun nasi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake nufi da girman kai shine batarul haqqi, kin karbar gaskiya, a zo ana kokarin nuna maka gaskiya, girman kai ya hana ka karba. Dube da cewar wanda yake gaya ma gaskiya ko kana sama da shi a shekare, ko kuma kana sama da shi a ilimi, ko kana sama da shi a abun duniya, Allah fifita ka a kansa sai ya gaya maka gaskiya sai ka ki karba. To wannan alama ce ta girman kai, kamar yadda annabi ya faɗi, shine batarul haqqi, kin karban gaskiya da mayar da ita, wa ghamtun nasi, da rena mutane, kana gani kai sama kake, mutane kuma kana ganin su ƙasa ƙasa, in ma ko dan wani matsayi da Ubangiji ya baka na duniya, ko kuma wata falala da Ubangiji ya maka ta lahira ko kuma ta duniya, ko kuma arziki da Ubangiji ya yalwata maka, wannan yasa kake gani kai kana sama da wani, kana sama da wani sai kare na wani, kare na wani. To wannan shine girman kai, inji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. To gashi nan iblisu da shi ya saba wa Ubangiji, to shi yasa ba a so musulmi ya zamanto yana siffantuwa da siffa ta girman kai. Bahaushe ya ce girman kai rawanin tsiya, saboda ɗabi'a ce ta iblisu, kuma da ita aka fara saba wa Ubangiji, shi yasa Ubangiji kwata-kwata baya son mai girman kai. La yuhibbu kullu mukhtalin fakhur, Ubangiji duk wani mai girman kai mai alfahari Ubangiji baya son sa. Kaga bai kamata musulmi ya zamanto mai girman kai ba, saboda ɗabi'a ce wacce take da hatsari a rayuwar musulmi, domin tana haramta wa musulmi fahimtar addini. Idan mutum ya zama mai girman kai, sai Allah ya toshe masa fahimtar addini da kuma aiki da dadai, kullum sai kaga ƙara fantsama daji yake. Wannan yana daga cikin illoli da hatsari na girman kai. kamar yadda Allah madaukakin sarki ya mana ishara cikin alqur'ani sa'asrifu an ayati alladhina
sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ
الله مدوكتين سركي يتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض Allah ya ce zan hana zan kauda ayoyina ga waɗanda suke girman kai a ban ƙasa me Allah zai kawar da fahimtar ayoyinsa ga mutanen da suke girman kai a ban ƙasa amma ma'ana sai Allah hana su fahimta alqur'ani haka qatada ya fassara sa'asrifu an ayati alladhina asrifu bi ma'ana amna'u fahama kitabi zan hana masu girman kai fahimtar littafi na alqur'ani inji Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke dagawa suke girman kai akan aban kasa Allah zai hana su fahimtar alqur'ani wasu malaman suka ce Allah zai hana su imani ba za su zamanto mutanen kirki ba kenan girman kai yana sa mutun ya zama mutumin banza kaga duk wanda ya zama mutumin banza kuma rayuwa ba ta yi kyau ba kowa fatansa ya dace da yardar ubangiji mutanen banza kuma ba sa taba dacewa da yardar ubangiji girman kai kuma na sa mutun ya zama mutumin banza to kaga wannan illa ce mai girman gaske ta girman kai sannan illar girman kai ta biyu ɗan uwa tana kangebawa da dacewa da rahamar ubangiji subhanahu wataala da duk wata falala ta ubangiji hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka samu daga Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi da babansa gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala'a Allah ba zai yi dube ba ma'ana dube ta rahama zuwa ga mutumin da ya ja tufafinsa a ƙasa dan girman kai da fankama da alfahari Allah ba zai dube gare shi ba ma'ana ba zai dace da rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala sannan girman kai ɗan uwa yana haramtawa bawa shiga aljanna shi ma hadisi ne ingantacce da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin na Abdullahi dan Mas'ud ne yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyarsa akwai girman kai ko dai da ƙwayar zarra wannan ba zai shiga aljanna ba to saboda haka mecece amfanin girman kai mu da asalin mu turbaya ce kuma in mutun ya mutu cikin ƙasa za a mai da shi to me amfanin girman kai cikin sa na dauke da bayan gari me amfanin girman kai ya duba asalin ya aka halicce shi daga wani ruwa aka halicce shi me amfanin girman kai me zai amfanar wa bawa ba abin da zai amfanar wa bawa kuma komin daren dadewa ƙasa za a je a sashi ƙasan nan da muke takawa ita za a tona a saka shi to girman kan me zan amfanar masa da shi sai dai ya gadar masa da bala'i da sharri da fushi na Ubangiji domin mai girman kai yana tafi ƙarƙashin fushi na Ubangiji subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhud suna tare shi da sahabbansa sai ya daga takobi sai yake cewa sahabbansa man ya akhudhu hadha as-sayfa bihaqqihi a cikin kuwaye zai karbi wannan takobi da haƙinsa sai mutane suka dinga tashi wannan sai ya tashi ya ce ba ni ya rasulullah wancan ma ya tashi ya ce ba annabi duk sai bai basu sai wani daga cikin sahabbansa da ake kiransa Abu Dujana sai tashi yace ba ni ya rasulullah manzo Allah sai danka masa ya tambayi manzon Allah menene haƙinsa annabi yace ya sha jinin kafirai ya daura rawaninsa ya tashi yana tafiya na fankama da alfahari annabi sallallahu alaihi wasallama yace innaha lamishyatun yubghidha Allahu illa fi mithli hadha al-mawdi'. Yace irin wannan tafiyar da yake Allah yana fushi da irin wannan tafiyar da kuma me irin wannan tafiyar sai dai a irin wannan fage. Kenan a fagen daga Allah yana maraba da irin tafiyar. Kai tafiyar al-fahari da tinkaho da takama a fagen daga inda kake fuskantar kafirai. Amma in ba anan ba duk tafiyar da bawa zai yi na fankama da al-fahari da isa Allah na fushi da irin wannan tafiyar. Allah na fushi da mu abocin wannan tafiyar. To wace riba bawa ya ci yana rayuwa a ƙarƙashin fushin Ubangiji. Babu ribar da ya ci ya faɗi ne ya yi asara duniya da lahira. Saboda haka girman kai ba shi da amfani a rayuwar musulmi dube da cewar ita ce ɗabi'a ta farko da aka fara saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ita. A ban ƙasa aikin shaitan. Allah maɗaukakin sarki ce illa iblisa aba wastakbara, sai iblis shine yaki ya faɗi ya yi sujjada wa annabi Adam bayan Allah ya musu umarni su masa. Wastakbara kuma ya yi girman kai wa kana minal kafirin, wannan ya sa iblis ya kasance daga cikin kafirai saboda wannan taurin kai da ya yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala na ƙin yin sujjada wa annabi Adam da Allah maɗaukakin sarki ya musu umarni su masa sujjada ɗin. To bayan Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'iku sun yi sujjada wa annabi Adam, iblisa kuma ya ƙi, Allah ya nisantar da iblisu daga rahamarsa. Allah ya tsine wa iblisu wanda da sunansa ma ba iblisu bane, kamar yadda Ibnu Abbas ya bayyana da sunansa Azazil. To shine kuma daga baya sai aka zo ana kiransa iblisu. Allah maɗaukakin sarki ya la'ance shi kuma ya nisantar da shi daga rahamarsa. To dan Allah ya cikawa annabinsa Adamu alaihi salam falalarsa da ni'imarsa, to ayar da za mu zo mu karanta ta wacce take biye ma wannan ayar, Allah zai ba da umarni ne wa annabi Adam ya zauna a cikin gidan aljanna. To amma ƴan uwa, saboda ƙurewar lokaci, wannan aya da ta biyo bayan wannan ayar ba za mu samu damar karanta ta ba, za mu jinkirta bayani kanta har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu zama na gaba, wato majalisinmu na gobe in Allah ya nuna mana muna numfashi. Sai mu dasa aya a wannan gabar dube da cewa a kwamitinmu da suke aiki na ciyarwa, ciyar da ƴan uwa wanda suke gidan yari, ƴan uwanmu da suke kange a gidan yari za mu ba su dama, suna da ƴar sanarwa da za su yi. Kuma labari ya iske mu cewar a gidauniya da aka tallata a kwana biyu da suka wuce an samu gudunmawa daga gurin ɗan uwa musulmi. Allah maɗaukakin sarki ya nauye mizani da abubuwan da aka taimaka ɗan uwa. Allah ya karɓa mana a cikin wannan wata mai alfarma. Allah ya datar da mu da datarwarsa. Kafin mu ƙare majalisin namu, za mu ba da dama wa shi wakili na wannan kwamiti da suke hidimar ciyar da ƴan uwanmu da suke gidan yari da kuma marayu ya zo ya yi mana takaitaccen bayani dangane da yanda al'amarin yake gudana. Allah ya saka wa kowa da alkhairi, kuma ya ba mu ikon yi wa kawunanmu tanadi a cikin wannan wata wanda yake mai alfarma.
الحمد لله رب العالمين وعلى عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زن أني تكتشم بياني a madadin kwamitin marayu da ciyar da tsararrun da ke gidan yari. Bayani na farko shine akwai mutanen da suka ɗan yi ƙorafi cewa yana da kyau a riƙa ɗan zagayawa kafin faɗar akawun namba da za a faɗa mutane su ɗauka, don haka yanzu mutane za su kewaya ciki da wajen masallaci. Allah ya ba da ikon taimakawa. bayani na farko akwai mutanen da suka tuturo kuɗi wani ya turo 1000 wani ya turo 2500 wani ya turo 300 wani ya turo 200 wani ya turo naira 100 a shekaran jiya can da muka yi bayani na manta akwai wata mata da ta turo naira 2000 tace 1000 a saka a kwamatin marayu 1000 kuma a mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alkhairi sannan bangaren mata su ma yau din nan sun turo naira 2500 Allah ya saka musu da alkhairi kuma akwai wakiliya Habiba a bangaren mata ita ma tana zagayawa tana karban wannan taimakon cikin ikon Allah kuma tana kawowa da fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi sai number account kamar yadda muka sani zan fade ta saboda wasu sukan dauka domin neman curowa wannan taimako din shine number account din shine 2 1 7 5 9 4 1 Suleiman At-Tahir Zenith Bank shine account din zan sake maimaitawa 2 1 7 5 9 4 1 Suleiman At-Tahir Zenith Bank da fatan Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada ikon taimakawa ina ga bai fi minti biyu ne ya rage mana ba zan ba wa malam domin ya karasa mana minti biyu Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ba mu ikon sanya gudunmawar mu a wannan asusu da Allah yake ninninkawa duk wanda ya sanya jarinsa a ciki musamman a cikin wannan wata wanda yake mai alfarma watan sadaka watan ciyarwa Allah ya karba daga gare mu abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfani da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya nauyi mizaninmu da shi Allah ya sanya shi cikin jinsin kyawawan ayyukanmu Allah muna tawassuli da wannan karatu da muka yi ka datar da mu da datarwarka duk wani wanda yake da bukata a cikinmu Ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wani wanda yake da damuwa Ubangiji ka san damuwarsa ka yaye masa sannan ya Ubangiji duk wanda ke fama da jinya ka bashi lafiya ka tashi ka fadar sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana وسجودنا ودعاءنا وسائر عباداتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته